إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau muna laraba daren alhamis yau kuma biyu ne ga watan sha'ban watan 8 ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 1 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba sacin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta 185 yau zamu tashi farkon aya ta 186 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci hiya'u sunna dake nan unguwar fantami Allah cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wanda kuma yau shine darasin mu na 48 a cikin suratul baqara kafin haka akwai tambaya guda biyu da zamu amsa mai tambaya na farko yana tambaya dangane da karatun da muka yi sacin da ya gabata dangane da abin da ya shafi wasiya sai ya ce to shin ya halatta kaman masu mulki dan ya fi faruwa kaman da sarakuna mutun ya bar wasiya idan ya rasu wane ya gaje shi ko cikin ƴaƴan shi ko cikin ƴan uwan shi an gane tambayar shin wannan wasiyar ya halatta kuma ya halatta azartar da wannan wasiya to dangane da ire-iren waɗannan abubuwa ka iya cewa a halal ne dan bai da alaka da wasiya na gado na dukiya kun fanci abin da nake nufi shi abin da shafi wasiya na mulki haka yake tun asali shugaba ya bada wasiya in ya rasu wane ya gaje shi idan ya rasu an ga wanan ya dace sai a zartar wannan tun daga lokacin sahabbai kuma Abubakar Siddiq Allah kara mishi yarda ya bar wasiya Umar ya gaje shi ina fata an gane inda bai halatta bada ba zai yi ba kuma sahabbai sun zartar da wannan wasiyan ba a samu wani opposition ba ma gaba ɗaya suka amince bayan rasu Abubakar Siddiq Sayyidina Umar dan Khattab ya zama shine khalifa sannan shi kanshi Sayyidina Umar kafin ya rasu ya tara sahabbai yace yana so idan ya rasu a cikin mutun shida wani ya gaje shi ya zabi mutun shida ya faɗi sunayen su a ciki akwai Sayyidina Uthman dan Affan a ciki akwai Ali bin Abi Talib akwai Abdurrahman bin Auf mutane dai guda shida dukkan su kuma muhajirun ne suna kuma cikin al-ashara al-mubashiruna bil jannati saboda falalan su da ilimin su ya zabe su dan har wani ya bashi shawara yace ya kamata ka sa danka a ciki Abdullah bin Umar yace kai munafiki ne yawa yace wannan shawaran ba dan Allah ka kawo ta ba a cikin wadanda ya sa din babu dan shi a ciki kuma kaga dai da ya rasu a cikin mutun shida aka zabe guda daya yana rasuwa mutun shida suka ce sun stepping down mutun uku a cikin shida kaga saura uku kenan a cikin hukun kuma aka nada committee suka yi bincike karshe suka zabi Sayyidina Uthman dan Affan wanda ya fara masa mubai'a kuma shine Sayyidina Aliyu saboda haka takaice dai wannan akwai shi ba sabon abu bane ba a cikin musulunci kuma har yau haka sarakuna suke yi sai dai in an ga wanda aka fada din bai dace ba sai a canja wani su sahabbai sun yi abin ne da tsoron Allah ba da son zuciya ba an fanci abin da nake nufi amma ba laifi bane dan mutun ya ce in ya rasu wane ya gaje shi a sarauta ne a shugabanci ne a komai ne ne insha Allah a sai tambaya ta biyu wani na tambaya dangane da abin da shafi tahiyya ta 1 da ta 2 da ake a sallah mai zama guda biyu menene matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a tahiyya na farko kun gane kan tambayan gaban sallan azhar la'asar magriba isha kaga zama biyu suke da shi to a zama na farko yaya matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to dangane da wannan yin salati wa annabi bayan an gama tahiyya a zaman farko malami sun ƙara juna ilimi dangane da wannan matsala magana ta farko malaman da suka ce ba a yin salatin annabi alaihi salatu wassalam a zaman tahiyya na farko a tahiyya a zaman farko a sallah mai zama guda biyu suka ce daga tahiyya ka gama kawo mikewa zaka yi sun ce ana salatin annabi ne kawai a ainihin zama na ƙarshe, wanda daga shi za a yi sallama, shi yasa sallan asuba ka gabata ciki dan zama ɗaya take da shi, ita automatic ta akwai wannan salatin. Waɗanda suka ce ba za a yi ba, wannan shi ne mazhaban jumhurin malamai. Jumhur shi ne mazhaban Abu Hanifa, akan wannan suka tafi, da mazhaban mu ta Malikiya su ma akan wannan suke, ga wanda ya karanta littafin Malikiya abinda zai gani kenan, da kuma mazhaban Hanabila, da kuma mazhaban Shafi'iyya fil qadim. Dan Shafi'iyya mazhaba ne guda biyu, akwai al-qadim akwai al-jadid. Mazhaban Shafi'i na farko da kuma mazhaban shi ta biyu bayan ya dawo Misra da zama. To a mazhaban Shafi'i fil qadim akan wannan ra'ayi suke. Daga cikin salafus salih waɗanda suka gabaci waɗannan malamai kuma akwai Ibrahim an-Nakhai akan wannan ya tafi, da Sufyan al-Thawri, akwai Ishaq bin Rahuya, akwai Ash-Sha'bi, akwai Atha bin Abi Rabah. Duk waɗannan suka ce a zaman tahiyya na farko, a tahiyya a zaman farko ba a yin salati, da ka gama tahiyya kawai miƙewa za ka yi. Sai malaman da suka ce za a yi tahiyya, in an yi tahiyya za a yi salatin annabi ko da a zaman farko ne a sallah mai zama guda biyu. Wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malaman Shafi'iyya a mazhaba al-jadid kenan, kamar yadda Imam an-Nawawi ya kawo cikin ainihin al-majmu' sharhul muhaddab. Wannan kuma shi ne ra'ayin Ibn Buhayra da Imam al-Ajuri min al-Hanabila da kuma Ibn Hazm al-Zahiri cikin al-Muhalla da kuma Shaykh bin Baz rahmatullahi alayhi. To yanda abun yake shi ne, su waɗanda suka ce ba za a yi ba, dalilinsu shi ne abinda aka ruwaito daga sahabbai, Ibn Abi Shayba cikin al-Musannaf, Abubakar as-Siddiq sun ce kana yajlisu fi rak'atayn al-ulayayn ka'annahu alar anihin rabbi, yana zama a tahiyyan farko kamar wanda ya zauna akan dutse mai zafi saboda gajartan zaman da yake, bima na zama ne yake dan kalilan. Waɗansu kuma waɗanda suka ce za a yi, suka ce a ƙarshen tahiyya akwai sunan annabi alaihi salatu wassalam, shi ne ƙarshe ma tahiyya, haka ne ko ba haka ba? Suka ce duk inda aka ambaci sunan annabi kuma sunna ne a mai salati, su ma inda suka bullo kenan. To ƙarƙashin wannan irin waɗannan matsaloli na fikihu, ni kullum ina karanta ga shawarar da nake bayarwa, duk abin da mutum ya gamsu da shi ga ita zai yi, yana da magabata da suke da wannan fahimta. Kun fahimci wannan abin da kyau, wanda sun fi mu ilimi da tsoron Allah. Idan kuma ka ɗauki cewa za ka yi ra'ayin waɗanda suka ce za a yi salati, kai ma kana da magabata da suka tafi akan wannan ra'ayi, sun fi mu ilimi da tsoron Allah. Shi duk wanda ka ɗauka ba matsala ba ce ta tauhidi, matsala ce ta fikihu. Ba ma salati ba, tahiyyan kanta ba wajibi ba ne a sallah. Ku fahimci wannan abin da kyau. Ka san a Najeriya akan musahabi ma sai a yi faɗa. Akan musahabi arama sai a tada jijiyan wuya. To duk waɗannan matsaloli na sunnoni na mustahabbai na sallah, waɗanda barin su ma baya ɓata sallah. Ina fata an gane. Idan ka zo ka zauna ba kai tahiyyan ba ka miƙe ma sallan ka tayi. Idan kuma a zama na biyu ne, kana zama da sakan 30 kai sallama ba kai tahiyya ba sallan ka tayi. Ka karanta ko littafin qawa'idi, yace qadaru ma yaqau fihi assalamu alaikum. Gwargwadon abinda ke afkuwa a cikin wannan zaman shi ne kawai ka zauna ka ce assalamu alaikum sallah ta yi. Haramun shi ne ka miƙe, amma tahiyyan kanta ba ta cikin wajibabbin sallah. Ina fata an gane. To da Allah, ire-iren waɗannan matsaloli duk wanda limaminka ya ɗauka ka masa uzuri. Idan yana kan mazhaban Malikiya da Hanabila da Hanaf, yace sai yayi salatin shi na Ibrahimiyya, ka bar shi salatin shi. Idan kuma kai kana so a limaminka baya yi, yana gama tahiyya miƙe ka bishi, wajibi ne ka bar wannan salati, bil limamin shine wajibi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ina fata an fahimta. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allahumma amin. Sai kafin mu shiga karatu na manta mu isa da ta'aziyya da kuma addu'a wa karan kanmu da kuma ƙasa gaba daya, na rashin ɗaya daga cikin manyan malaman mu a Sheikh Habibu Yahaya Kaura, wanda ya koma ga Allah a wayewan daren yau kenan, tunda bayan sallar asuba na samu labarin abun na dawo daga masallaci. Muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya masa rahama, Allah ta'ala ya sa can din tafi nan. gwagwarmaya da suka yi tun suna matasa har suka tsufa a cikin da'awar sunna da tauhidi, Allah ya musu sakamako mafi kyawun sakamako. Lalle sun yi gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi da sunna a wannan ƙasa. Sheikh Habibu ya kaura ga duk wanda ya san shi, ko da mu matasa mun san irin gwagwarmayan shawarin tauhidi, balle irin su Alhaji da yake zaune a nan, su da su aka kafa izalan su za su ba mu labarin waɗannan. Amma ko mu mun taso mun samu da ragowan gwagwarmayan nasu, Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah mishi rahama, Allah sa ya huta. Kamar da na faɗa, za mu tashi akan aya ta 186 cikin suratul Baqara, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Fal yastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace, wa idza sa'alaka ibadi, ya kai wannan annabi mai girma alayka salatu wassalam, idan bayina suka tambaye ka anni, dangane da ni, fa inni qarib, lalle ni kusa nake da su, dab nake da su, ujibu da'wata da'i, ina amsa kiran mai kira, idza da'ani, idan ya kiraye ni, fal yastajibu li, saboda haka su ma bayin su amsa nawa kiran, wal yu'minu bi, su kuma imani da ni, ta hanyar yi nayi bari na bari, la'allahum yarshudun, dan su samu shiriya. Malaman tafsiri a cikin su akwai Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Abi Hatim, da dayawa daga cikin malaman irin Ibn Kathir sun kawo ruwaya ainihin dangane da sababin saukan wannan aya. Anna arabiyan jaa ila nabi alayhi salatu wassalam fa qala ya rasulullah, ta wani balarabin kauye ya zo wurin annabi alayhi salatu wassalam ya ce, ya ma'aikin Allah, aqaribun rabbuna fanunajihi, shin ubangijinmu kan yana kusa da mu ne mu kiraye shi a cikin sirru, an ba'idun fanunadihi, ko kuma yana nesa da mu ne mu daga murya a wurin kiran shi. Fasakata annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ya shiru bai bashi amsa ba. Fa anzalallahu ta'ala, Allah sai ya sauko da wannan ayar, wa idza salaka ibadi, idan bayina suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, anni, dangane da ni, fa inni qarib, lalle ni a kusa nake da su. A cikin wannan aya akwai wani abu wanda yake da ban mamaki. A cikin alqur'ani mai girma, duk inda aka tambaye annabi alaihi salatu wassalam, inda kalmar su'al ta maimaitu a aya, an tambaye annabi wani abu, to Allah kan ce da shi, ka ce musu abu kaza. To amma a wannan ayan, wa idza sa'alaka ibadi, idan bayina sun tambaye ka anni, dangane da ni, ba ce ba faqul, to Allah sai ya ce, fa inni qaribun, ni kusa nake da su. Bai wakilta annabi ya gaya mutane ba, shi da kanshi ya bada amsa. Ina fata an gane, saboda tsananin kusancin Allah din na bayi subhanahu wa ta'ala. Zaka iya gane wannan idan ka karanta ayoyin alqur'ani mai girma. Bari mu danyi shawagi da arama cikin qur'ani. Yawa, tun da gangaren ne dan mu kawo ayoyin da Allah ya nuna ana tambayan annabi, sai ya ce da annabi, kul, ka ce abu kaza. Waɗannan ayoyi sun maimaitu ne sau 15 cikin qur'ani. Guda 9 sun zo babu wawu, guda 6 sun zo da wawu. Na farko a cikin suratul Baqara, Allah ce, yas'alunaka 'anil ahilla,
yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj.
Kaga an ce yas'alunaka 'anil ahillati, qul, kace. Ina fata kun gane. Allah sai sake fada kuma can gaba, yas'alunaka 'anil shahril harami,
yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fi
قالوا
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله.
كاغرن ما ان تنبيه شي الله يجي قل كچه دسو سي كان غبا كوم يسالونك عن الخمر والميسر, يسالونك ماذا ينفقون تكونا,
يسالونك ماذا ينفقون,
أنفقته
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين
يوه ناسال لك يولي ناتي بتقبع أما بيباتي بدو دينا تكل السافي سيكم الله ساكي ويسألونك عن الخمر والميسر
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
إذا كنا أقول أدو إن أكت يسألونك ذا أتي قل كتي دسو أبو كذا الله ساكي تشوى يسألونك مواو النفرق وقرآني كينا ويسألونك ماذا أنفقونا
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
في الدنيا والآخرة
ويسألونك عن اليتامى
قل
إصلاح لهم خير
ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
سيكا صلى لك سورة المائدة
يستفتونك ماذا قل الله يفتيكم في الكلالة
يسألونك
ماذا
أحل لهم
ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات
حكم سورة النساء
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
وانت فتواني باتن بياباني تبي سورة الأنفال
يسألونك عن الأنفال
لما يأتي قل
الأنفال لله والرسول
كسرة الأعراف يسألونك عن الساعة
أيان مرساها
قل
إنما علمها عند ربي
ويسألونك كأنك
حفي عنها قل إنما علمها عند الله
ولكن
أكثر الناس لا يعلمون
سورة الإسراء يسألونك عن الروح
قل الروح من أمر ربي
سورة الكهف ذي القرنين
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
سورة طه يسألونك عن الجبال
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
ستكرشي
فيذرها قاعا صفصفا
ستكرشي قبادة يا قرآن
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
وأنا آيوي سنة قد أقوم شابيرة كم قرآني قد ترى سنزود باب واون قد أشير سنزود واون دو إن أكتي يسألونك عن كذا سيأتي قل كتي دسو كذا سنة تنبين كدنغني دا أبو كذا باسو أمسا الله يتي كوكيل چيني چيني دسو كذا إنا فاتح أنغاني نايا حوصن كانو كوكويا بولي sai an malami suka ce amma a wannan ayan kuma wa idza salaka ibadi anni bai ce bace da su faqul inni qaribun ina fata an gane kawai Allah sai amsa da kanshi fa inni qaribun ai ni kusa nake da su ujibu da'watad da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira a lokacin da ya kira ni to wannan ke nuna maka cewa bawa babu shamaki tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kai sai Allah ke so ka kira shi ba sai ka bi ta bayan katanga ba. Ina fata an gane. Kar wani ya ci kudin ka a banza waje ainihin hada ka da Allah subhanahu wataala. Kai da Allah a hade kuke matukar ka imani da shi. Ina fata an gane. Shi yasa hatta annabin da kanshi alaihi salatu wassalam Allah bai ce baka wakilce ni wajen gaya musu ni da su babu shamaki. Sai aji annabin a gefe ce fa inni qaribun. Ina fata an gane. Sai ba ta amsan da kanshi. Ai ina kusa da su dab ujibu kuma da'awatar da'i. Shattaqiyuddin yace fa inni qaribun dinnan kusanci ne na hakika. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala yana kusa da bawa fiye da jijiyan wuyan shi. Ya tabbata a cikin hadisi ma ingantacce sahabbai suna dawowa daga yaƙi suna kan ababan hawa. Duk lokacin da suka hau tudu suna kabbara da ƙarfi, idan suka yi gangara kuma suna tasbihi, kuma dama shine sunna. Idan ana tafiya ko a mota ne, idan ana hawa ka dinga ce Allahu Akbar, idan ana gangara ka ce subhanallahi, to za a sauka lafiya. Ina fata an gane. Idan jirgin sama ne ma lokacin da yake tashi a sunna ka ce Allahu Akbar har ya gama tashi, a lokacin da kuma ake saukowa ka dinga subhanallah, sarkiya tabbata ga Allah, to za a sauka lafiya kenan. To a wannan gurin sai malamai suka ce akwai ma'iyya wacce take kuma ta ilimi, ma'iyya ta ji da gani, da kuma ma'iyya ta bada kariya, irin ta na Allah faɗa cikin ƙarshen suratul Nahl arama inna Allaha ma'al ladina taqaw
inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun.
Kaga Allah ya ce inna Allaha ma'al ladina taqaw, Allah na tare da waɗannan da suke da takawa, masu tsare dokokin Allah, kuma walladhina muhsinun yana kuma tare da masu kyautatawa. To Allah na tare da mu da jin shi, da ganin shi, da ilimin shi, yana kusa da mu fiye da ainihin jijiyar wuyan mu. Ka san jijiyar wuya ita ce wacce tafi komai kusa da kai, saboda da an tsinka ta kawai shikenan kai ban kwana da duniya. To sai Allah ya ce ujibu da'awatad da'i, ina amsa kiran mai kira, idza da'ani in ya kirani. Ashe Allah ba zai amsa ba in ka kira wani shikenan. Kun gane ko? Yasa haramun ne ka kira wani wanda ba Allah ba a kowane lokaci. Idan zaka fadi haramun ne ka kira Shehu Tijjani ko Shehu Abdul Qadiri ko Shehu Dan Fodiyo ko Shehu Inyasi ko Ibn Taymiyya ne ko Abubakar As-Siddiq ne ko Umar ne ko Usman ko Ali, haramun ne ka kira su. Allah kadai ake kira. Idan zaka yi addu'a Allah kadai ake roko, ba a roƙon kowa in ba Allah ba. Shi dan Adam kana kiransa ne cikin abin da yake da iko. Ina fata an gane. Zaka kira wani taimaka min da abu kaza a lokacin da kuke tare, ko kuma cikin abin da zai iya. Amma cikin abin da yake Allah kadai yake yi, ba a kiran kowa in ba Allah ba subhanahu wataala. Dole mu fahimci wannan ita ce ainihin hakikanin tauhidi. To Allah sai ya ce falyastajibuli, ni ma su amsa nawa kiran. Idan suna so na amsa nasu, su ma su amsa nawa. Ina fata an gane. Dan ba zai yi ba a ce kana so Allah ya amsa kiranka a lokacin da kake roƙon shi, shi kuma baka amsa nashi. Menene amsa kiran Allah? Allah ya ce aikata abu kaza ka aikata, bar kaza ka bar wannan abu, shine bin dokokin Allah. Yinayi bari na bari, shine ka amsa kiran Allah kenan. Shi yasa Allah subhanahu wataala a kowane lokaci yake cewa mu amsa kiran shi. A cikin suratul Anfal yace ya kuma su imani, kawo ayan arama
ya ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
Allah ce ya ku masu imani, ku amsa kiran Allah da manzo. Idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku rayuwa ta ruhi, rayuwa ta imani, rayuwa ta musulunci, to sai anan malamai suka ce idan annabi ya kira ku, ko sallah kake wajibi ne ka amsa mishi. Ina fata an gane. Wani yana sallah sai annabi kira shi, wani daga cikin sahabbai, wane bai amsa ba, wane bai amsa ba saboda yana sallah. Da ya gama sallah sai ya zo samu annabi, ya rasulullah alaihi salatu wassalam, a lokacin da ka kira ni nan sallah nake, shi yasa ban amsa ba, amma yanzu ga ni na gama sallah na zo. Yace baka ji Allah yace ba istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ku amsa kiran Allah da manzo in sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. Kisa annabi ne kadai ya kira ka, ko sallah kake wajibi ne ka amsa mishi alaihi assalatu wassalam. To Allah sai ya ce wal yu'minu bi, kuma su mutanen su yi imani da ni. Hakikanin imani na gaskiya wanda yake da rukunai guda shida, yake da ainihin sharuɗa kuma har guda takwas. Wajibi ne kai imani da Allah imani na gaskiya, karka hada shi da kowa, karka masa shirka a wajen ibada ko kuma a cikin komai. Wajen tauhidin rububiyya ka kadaita Allah cewa Allah shi kadai ya halicci duniya, shi ya halicci duk abin da ke cikin ta, shi ya halicci sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su. Allah ne ya halicci abin da muke gani da wanda ba ma gani, da wanda muke ji da wanda ba ma ji, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, komai Allah shi ya halicce shi. Kuma Allah shike da mulkin kowa da komai. Lillahi mulku samawati wal ardi, lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. To wannan shine imani. Bayan ka yi imani da wannan, ka kadaita Allah cewa shi kadai yake yin komai, sai kuma ka kadaita shi da ibada. Dan yadda da cewa Allah shi ya halicci komai, akwai kafiran da masu yarda. Ina fata an gane. Zaka samu wanda yake ba musulmi ba, ya yadda Allah ne sama da ƙasa. Allah ne ke kawo duhun dare da hasken rana, Allah ne ke kawo ruwan sama, shi ke kawo sanyi da zafi da hunturu, ya kawo hazo, ya kawo kankara, ya kawo komai. Allah shi ke kasha, shi ke rayawa. To yadda da wannan kadai bai mai da kai cikakken musulmi, sai kuma ka yadda shi kadai za a bautawa. Ina fata an gane. Dan kun yi tarayya da wanda ma ba musulmi ba, shi ma ya yadda da wannan din. To lokacin da ka yadda shi kadai za a bautawa, ka samu cikakken wali minubi kenan. Ai imani da Allah shi kadai, la'allahum yarshidun, dan mutane su samu shiriya idan suke wannan abun da Allah ya ce. To anan da annabi da Allah yake cewa yana amsa kiran mai kira. Malamin suka ce babu wanda zai addu'a face Allah ya karba inda ya yi imani da Allah. Duk lokacin da kai addu'a Allah zai karba. Addu'a Allah na karbanta ne, mu sani, ta hanyoyi guda uku. Dan abinda mutane suke dauka shine duk abinda na roka dole Allah bani wannan. Idan bai bani ba bai karbi addu'a ta ba, ba haka abun yake ba. Allah shine al-hakimu, mai hikima, wanda ya sani kai baka sani ba. Idan ka roki Allah, ɗayan abu guda uku zai maka. Na farko shine ya baka abin da ka roke shi, shine abu na farko. Na biyu ya hana ka abin da ka roka, ya kare ka daga wani abu. Kana roƙon Allah miliyan ɗaya, Allah sai ya hana ka. Ya san akwai wani bala'i da zai faru da kai sai an kashe miliyan uku kafin ka fita a ciki. Kun gane ko? Allah sai ya tura wannan bala'in kare same ka. Ya karba ko bai karba ba? Ya karba. Abu na uku shine Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa kana da waɗansu matsaloli da za su hana ka shiga aljanna. Sai ya rike wannan addu'a, ya ce a rubuta mishi lada. Shi yasa mutum zai zo kiyama ya ga tarin lada, ya rasa aikin me yayi, a ce addu'an da kai ta yi ne ka ɗauka ba karɓa ba, su ne wannan, ka tafi gidan aljanna. Da an baka abin da ka roƙa, to ladanka ba zai kai ka gidan aljanna ba. Allah ya roƙa ko bai roƙa ba? To shi yasa dole ka san cewa duk abin da ka roƙa Allah ya karɓa. Shi yasa ma muke ba da wani misali. Malamai suka ce kaman kai ne a wurin aiki, kana da wani uban gida, sai ka ce da shi, dan Allah wane ina neman alfarma a wurinka. Na ji za a yi promotion na ma'aikata, za a yi promotion na ma'aikata na ƙarin girma, kuma ina so a sa sunana a ciki. Idan an je board meeting ka nemi alfarma a sa sunana. Ya ce na karba, na maka wannan alƙawari. Da aka zo board meeting aka kawo sunaye, ga waɗanda za a ƙara musu girma, ga waɗanda za a kora a aiki, kuma kai kana cikinsu. An gane ko? Sai ya tashi ya ce yana neman a masa wata alfarma guda ɗaya, wannan nan kar a kore shi, a bar shi, a cire sunan shi daga cikin waɗanda za a kora. Ya karba ko bai karba ba? Kun fahimci wannan abin da kyau? To wannan misali da za ka gane a rayuwa na ɗan adam kenan, shi ma haka Allah yake. Yanzu ba magana amma promotion ake ba, magana ne kar a kore ka ake. Watan kai ne nan. To idan ka ce wane bai taimake ni ba, kai adalci, saboda wane bai sa an ƙara min girma ba, kai baka san abin da ya tare maka ba. Da gaba ɗaya ma koran ka za a yi wurin aikin. To shi yasa duk lokacin da aka roki Allah ya ce ujibu da'awata da'i idza da'ani, ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira yini. Duk lokacin da ka roki Allah ka ɗauka ya karba. Wani lokaci kuma Allah ya kani jinkiri, ya ainihin zai baka abin da ka roka, amma ba a wannan lokacin ba. Allah sai bari yanzu bai dace baka ba, baka da kila ko cikakken hankalin da ma ya kamata ka samu wannan abu. Bari ka dan ƙara hankali tukunna. Duka Allah na da wannan hikima. Ko kuma ka zo ka ga wata yarinya kana so kai ta roƙon Allah baka ita, Allah ya hana ka. Kila in ka aure ta sanadiyan halakan ka kenan. Duk zai iya faruwa. Yanzu da mata sai kashe mazajen su. to shi yasa duk abin da ka roka wallahi a ta kowace hanya Allah ya baka wannan abu illa ya kai baka sani ba ilimin ka ne dan kadan shi kuma ilimin Allah yana da fadi subhanahu wataala to shi yasa annabi yake cewa kuma Allah na karban addu'an bawa matukar wannan bawan bai gaggawa ba sahabbai suka ce menene gaggawa kuma annabi ya ce na roka ba karba ba Allah sai ya fasa karban kisa duk lokacin da kai addu'a ka sallama wa Allah aikin ka roka abinda ake bukata ka samu yaqini wato lokacin da kace bari in gwada to Allah ba zai karba ba shi Allah ba a gwada shi kun gane wannan abin da kyau dan mafi yawan mutane to an ba da wata addu'a bari dai mu gwada shikenan ka bata abu a ka ce bari mu tabbas haka abin yake annabi zai bada abin da za a gwada ba zai yi ba Allah zai bada abin da za a gwada ba zai yi ba shi Allah ana roƙon shi ne da cikakken yaqini ka yadda tabbas Allah zai karba kuma Allah zai bani sannan akwai wani hadisi da ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam daga Abu Huraira Allah kara masa yadda ruwayan Ahmad dan Hanbal da Imam an-Nasa'i da Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah annabi yake cewa thalathatun la turaddu da'watuhu akwai wadansu mutane guda uku ba a mai da addu'an su idan suka yi addu'a sai Allah ya karba na farko yace al-Imam al-Adil ku ji wannan hadisi shugaba mai adalci in aka samu wani gwamna adali da ya roki Allah zai karba kaman yankan wuka ina fata an gane ko a samu wani shugaban kasa adali ko wani ciyaman din karamar hukuma ko wani sarki duk dai shugaba in dai adalin shugaba ne wallahi Allah na karba addu'ar shi kuma na yace wa babu su a akwai su mana ga sunan suna ta ayyukan alheri al-imam al-adil adali shugaba shi yasa duk lokacin da shugaba ya zama adali to wallahi duk matsaloli da suka taso da yayi addu'a sai ga Allah ya karba abu na biyu annabi ya ce wa sa'imu hatta yiftira da mai azumi har sai ya bude baki wannan gaban tana da muhimmanci musamman muna ainihin tinkaran azumi musamman kuma cikin watan sha'aban wata ne da ake yawaita azumi Nana Aisha tace babu watan da annabi ke azumin nafila da yawa kamar irin watan sha'aban wannan watan da muke ciki yana azumi da yawa malamai suka ce saboda yakan tara basussukan azumin nafila saboda yayi busy shugabanci yaki tafiye-tafiye sai ya zama bai samu dan su azumin da yake ba sai sauri ya tensu a cikin sha'aban sannan kuma yakan yawaita azumin nafila cikin sha'aban saboda kaman yana training za a shiga Ramadan kaman campaign ake ina fata an gane yawa shirya za a tinkare wata Ramadana sannan annabi na yawaita azumi cikin sha'aban saboda a cikin sha'aban ake fara rubuta abin da zai faru shekara mai zuwa ana tabbatar mala'iku suna ta yi ina fata an gane wani zai ci gaba wani zai kare wani zai ci zabe wani zai fadi insha Allah kuma sai ya fadi to duk a tun yanzu ake farawa an gane ko Allahumma amin za a gama ne gaba ɗaya kuma a gabatar wa Allah subhanahu wataala a cikin daren Lailatul Qadari da an kai Allah kuma sai indosin shikenan to sai annabi yake yawaita azumi sannan annabi na yawaita azumi kuma cikin sha'aban saboda a cikin sha'aban ake ta kai ayyukan bayi duk aikin da kai daga Ramadan da ya wuce zuwa yanzu za a dinga kai su gaban Allah subhanahu wataala Allah yana karba yana kuma sa albarka to duk wannan a cikin sha'aban ake to saboda haka annabi ce wa sa'imu da mai azumi hatta iftira har sai ya bude baki duk lokacin da kake azumi kai ta addu'a a lokacin bakin ka na tsarki saboda kana dauke da wani ibada mai girma kai ta addu'a kuma ka sa Najeriya a ciki Allah ya kare azzalumai Allah ya rugurgu da su Allah ya hana su zaman lafiya kar Allah ya cika musu burin su mu yi ta wannan addu'a sannan ko mu yi ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya to sai annabi ya ce mutun na uku wa da'awatul mazlumi addu'an wanda aka zalunta kaga duk muna ciki duk addu'an ta shafe mu yace wa da'awatul mazlum addu'an wanda aka zalunce shi annabi yace Allah zai fada da kanshi yace fa bi izzati na rantse da buwayata la ansurannaka walau ba'da hini zan taimake ka koda bayan wani zamani ne eh 2027 zan taimake ka ina fata an gane to ku yi ta addu'a kan wannan abu insha Allah kuma Allah sai ya karba to wannan ayar malami suka ce in kuka duba ai maganan azumi ake an karanta aya guda biyu ana magana azumi Allah sai bar magana azumi sai shigo da magana addu'a ayan gaba kuma za a koma kan magana azumi sai malami suka ce menene hikimar ana magana azumi a dakata ai magana addu'a kuma sai a ci gaba aka ce dan a nuna maka cewa addu'an mai azumi ana karba sannan kuma addu'a cikin Ramadan nan ma ana karba yasa Allah sai ya kawo magana addu'a tsakiyar maganan hukunci hukuncin azumi kun fahimci abin da kyau Allah ya ce wali uminu bi su yi imani da ni da Allahum yarshidun dan su samu shiriya sai Allah ya ce ni
uhilla lakum laylatan siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم a farkon lamari lokacin da aka sauko da ainihin azumin Ramadan an kawo sahabbai hukunci mai tsanani dangane da abin da shafi azumi idan kana azumi idan rana ta fadi ba lokacin shan ruwa ba kenan sai zamto baka ci abinci ba baka sha ruwa ba sai bacci ya dauke ka ko kuma kila ka dan ci dabino ka sha ruwa ka je masallaci ka dawo kafin a kawo abinci bacci ya dauke ka shikin abinci ya zama haramu a kanka sai gobe kuma ban gane ko kun gane ba abinci ya zama haramu matukar kai bacci baka take cikin ka ba to babu kai bacci abinci kuma sai magariban gobe ka san sahabbai sun sha wahala mala sahabbai sun sha wahala shi yasa Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi sun yi musuluncin a lokacin tsanani sun yi musuluncin a lokacin jin daɗi amma tsananin kuma yafi yawa kaga shekara 23 da suke da annabi alaihi salatu wassalam Abu Hurairah yace shi da musulunta ba shekara kusan ta 6 bayan hijira yace sahabbai ba su fara koshi ba bayan jajin Khaybar kusan an yi shekara kusan 20 ana shan wahala kenan bai wuce shekara 3 akai ba ana dan shanawa ina fata an gane to shi yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan ya haida da su sun yadda da shi to sai ya kasance sahabbai sun shiga cikin takura haramun ne ka ci abinci in kai bacci haramun ne ka sha ruwa in kai bacci wani sahabi ya wuni yana aiki ya dawo gida an yi sallar magriba yace da matarsa an yi abinci tace ba abinci amma zan fita in nemo maka a makwabta kafin ta dawo bacci ya dauke shi tana dawowa yayi bacci shikenan ita ma ta san abinci ya zama haramu a kan shi sannan saduwa da iyali gaba ɗaya haramun ne shiga washe gari ya ci gaba da azumi kaga babu cin bude baki babu sahur kawacen da rana sai fadi ya suma aka je haga ya annabi alaihi salatu wassalam Allah sai ya sauko da wannan aya yace uhilla lakum laylatas siyami arrafasu ila nisaikum Allah sai ya fara kawo wani hukunci wanda ba ma shi ne abin da ya faru ba tukunna ya ce an halatta muku a dararen azumi saduwa da matanku don da haramun ne Ramadan na shiga shi kenan sai dai kai yaji an gane ku ko ita ta yaji haramun ne kwata-kwata Allah ya haramta sai dai ta ibada daga azumi da rana sai qiyamul layli sai tahajjudi sai karatun qur'ani sai zikiri sai halala da haukala duka to sai kasance sahabbai sun shiga takura sai Allah ce hunna libasul lakum ku sani fa su mata tufa ne a gare ku wa antum libasul lahunna haka kuma tufa ne a gare su wannan aya ce bahaushe ya kasa fahimta shi bahaushe ya dauka kawo mace bai wasa ce ko kuma yar aiki ce a ita mace ita ce PPS ɗinka ku san PPS ko ku tambayi ma ƴan gwamnati hawo za su ga mu yawa matar ka ita ce PPS ita ce chief of staff duk wani mukami matar ka ce ta fi kowa kusa da kai a duniya kun fahimci abin da kyau to a ƙarƙashin wannan ita wato kamar abokiyar ka ce kuma kanwar ka ce a disan tayi zaka ji tausayin ta yanda kake jin tausayin kanwar ka zaka mu'amalance ta matsayin abokiya yanda kake mu'amala da abokinka ba baiwa bace da zaka yi ta azabtar da ita kun gane wannan abin da kyau dan idan kana jin matsalolin mata in ana kawo sai hankalin ka ya tashi kaga an kawo namiji waye matarsa duka sai ka ce mahaukaci ko ba zai duka abokin shi ba kun ga duk karfin shi ya kare akan matar shi kaga yaro shekaran shi 35 auren shi 6 ko 7 duk muna gani ana kawo mana wannan kesi sai kaga daga nan bai ma san me yake ba kana dan shekara 35 kai aure 7 to shi yasa Allah ya ce hunna libasul lakum su matan nan fa wato tufa ne a gare ku bi ma'ana rufin asiri ne a gare ku wa antum libasul lahunna haka nan kuma rufin asiri ne a gare su bi ma'ana ayi mu'amala ta girmama juna da mutunta juna da son juna da kauna da rahama da komai duk wani soyayya da bature fa ya kawo akwai shi a musulunci billahi allazi ba inda ma ka iya soyayya irin musulunci akwai ni babban malami ashaka abdullah duwaish yayi wani cassette da yake da larabci ne dan saudiya ne yace al mawaddatu fi bait rasulillahi alayhi salatu wassalam wato lobanya a gidan annabi asalin lob a gidan manzon Allah kaje ga yadda annabi yake mu'amala da iyalan shi da nuna kauna da soyayya ana wanke wanke zo sa hannu ayi da shi ana tankade shi mai karba duk ana yi da manzon Allah amma kai sai da kai muzurai kai ta bala'i ka aure yar mutane kana ta zartar da ita an gane ko kai bol da buta kai bol da kwano wai a san ka dawo ga oga yazo kaga kowa na shiga tete yin shi idan baka ran su ita murna an gane ko aka ce sarki da baka ran sai muka ji dadi da na dawo fa yace muka kara jin dadi kaga ya waske ko Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna domin hikiman aure shine yan uwa bi ma'ana a taimaki juna domin yadda ba za ka so a wulakanta yarka ko kanwarka ba kai ma karka wulakanta kanwar wani yar wani kawai abinda za ka kwatanta kenan idan ka ba da yarka ya kake so a rike ta to ita ma wannan yar wani ne fa idan aka aure kanwarka aka mata wulakanci sai yadda karfin ka ya kare to ita ma wacce ka aura kanwar wani ne to shi yasa ka yaki shedan ka yaki zuciyanka ka sani wasu a ce ba ta ba a sake musu fiska wallahi ƙarya ne ka sake mata komai banda fiska wanne ne abu ne wannan abu wato duk shirmen kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wato muna jin cases na mata ne wani abu sai ya hana ka bacci wallahi akwai mutum mu in ana kawo matsalolin auratayya sai hankali wai a ce an yama mutane ne ko dabbobi ne Allah da yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ina fata karatun ya fito wa ashiruhunna bil ma'rufi Allah ya ce ku yi na ya ce zaka ko ni kiss bi ma kawo min bane ba kullun haka ake to Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ku yi mu'amala da su da kyautatawa ɗaya daga cikin ahlul baiti zainul abidina yace nakan yi kwalliya ne ado na sa kaya na fesa turare a ce ina zaka je ce wannan na mata na ne ba inda zan je ina fata an gane wannan su ne ahlul baiti dan gidan annabta kenan shi yasa Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allah Allah ya ce ku sahabbai Allah ya sani kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intan kawunanku bi ma'ana kuna cikin takura da damuwa an haranta muku saduwa da mata cikin Ramadan, kuma kuna so ku sadu da shi, amma dai kun kasa saboda tsoron Allah subhanahu wataala. Fataba alaikum, to ku tuba, Allah ya karbi tubanku, wa afa ankum, ya yafe muku. Kaga in gata kenan, su sahabbai da sun yi laifi Allah sai ce na yafe, kafin ma ku yi kunyin tunanin za ku yi, aw afa ankum, Allah ya ce na yafe. Shi yasa hatta a yakin ainihin gazwatu Uhud, a lokacin da aka samu wadansu sahabbai sun gudu, in shi'a suna kafa hujja da wannan sahabbai saboda tsananin tashin hankali da bala'i suka gudu masu kafar manzon Allah alaihi salatu wassalam. In shi'a suna ta surutu sahabbai sun gudu, mu ba mu yadda ba, ba kyauta ba. Allah sai ya ce innal ladhina tawallaw minkum,
innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumu ash-shaytanu bima'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurur rahim.
Allah ce lalle waɗannan da suka juya da baya a guje yawmal taqal jam'ani, a ranan da manyan runduna guda biyu suka haɗu don a gwabza, Allah sai ya ce innama, abun sani kadai, istazallahumu ash-shaytanu bima'di ma kasabu, ai shaydan ne wato ya zamar da su saboda wani abu da suka aikata na kuskure, shaydan ne yau dare su kuma suka ainihin biye mishi. Allah sai ya ce wala qad afallahu anhu, Allah ya yafe musu, ya gafarta, innallaha ghafurur rahim, Allah shine mai gafara mai jin kai. Yau kai ka ce ko kai baka yafe ba, kun gane wannan abin da kyau, to sai mai kar Allah saka yafe mana. Allah ce wala qad afallahu anhum, to shi yasa anan ma yace tunanin da kuka yi ne za ku yi sauji da matan ku bayan an hana, fataba alaikum wa afa anku, Allah ce fal'ana bashuruhunna, fal'ana a yanzu kan bashuruhunna, ku sauji da matan ku a cikin dararen Ramadan an halatta muku, wa abtagu ma kataballahu lakum, ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na albarkan aure, ku nemi abin da Allah ya rubuta na neman ƴaƴa masu albarka. Allah sai ce wakulu, ku ci abinci da daddare, washarbu ku sha, ko kun yi bacci ko ba ku bacci ba, tun daga faduwar rana har fitan alfijir gaba ɗaya lokacin cin abinci ne. Allah sai ya ce wakulu washrabu, ku ci ku sha, hatta ya tabbayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, har lokacin da wato farin zare zai bayyana muku daga bakin zare. To wannan gabar iyanan aka saukar, ba a saukar da cikaton ayan ba. To da aka saukar da wannan ayan, ku ci abinci ku sha abun sha, har sai kun iya bambance tsakanin farin zare da bakin zare, sai sahabbai, sai mutun ya samu farin zare da bakin zare ya aje yana cin abinci da asuba, har sai ya ga haske, ya gane wannan shine fari, wannan shine baki, sannan sai ya daina, kaga har ai sallan asuba kenan. Ina fata an gane. Daya daga cikin sahabbai Abi bin Hatim ya ce Rasulullahi, kai ni fa jiya fa da na dinga cin abinci, wato har sai da na gane wannan zaren shine fari, wannan shine baki. Annabi ya ce lalle wannan zaren naka yana da tsayi. Allah sai ya saukar da min al-fajr, na al-fajr ake nufi, har hasken al-fajr ya fito, ku gane cewa lalle ga al-fajr ya fito a labun sallan asuba. Wannan hasken da za ku gani, wanda zai fito daga cikin duhun dare, shi ake nufi da farin zare daga ainihin bakin zare, ba zare wannan da ake dinki da shi ba. A nan ne sai malamai suka ce wani fikihun da ke cikin ayan nan, Annabi bai ce baka je karama azumi, kun fahimci wannan abin da kyau? Dan akwai matsalar da ake tattaunawa, idan ka ci abinci, mutum ne ya farka cikin dare, kawai sai ya fara cin abinci, wataƙila wayan shi ta ɗauke ba caji, saboda a Najeriya yake. Na biyu kuma, kila agogon shi ya masa ƙarya, ka san agogo yana wannan, kila ko batiri ya yi sanyi ya ainihin yi latti, da ka duba sai ka ga alfijir bai fito ba a agogonka, kana cikin cin abinci kawai ka jana ta da iqama za shiga sallah, ana ta da iqamar sallan asuba nake nufi, kaga ai gari ya waye kenan, yanzu ba magana ba a salatu ba, ana ta da iqama ne za a yi sallah, kawai sai ka je masallaci ana ta shiga sallah, kai kuma kana cin abinci ya matsayin azuminka, dan ka ci abinci ne bayan alfijir. Malamai suka ce idan kayi ne a bisa rashin sani, azuminka yana nan, saboda Abi bin Hatim Annabi ce baka rama azumi. Ina fata an gane. Haka nan idan mutum ya ci abinci ya dauka rana ta fadi, kila yana jeji ko yana wani wuri, sai bayan ya ci abinci ga rana ta bullo, ashe bata fadi ba, ga jimare ne ko hadiri, bashi da waya bashi da agogo wannan ya faru da shi malamai suka ce idan ya gane cewa fa lokaci bai yi ba ya matsayin azumi shi hatta cikin Muwatta Malik akwai ruwaya guda biyu sayyidina Umar dan Khattab a wani guye ci arama a wani guye ci karama to sai malamai suka ce al-ahwatu dan ka fita daga sabani karama in ba karama ba kuma babu komai saboda wannan abin da ya faru da wannan sahabi thumma atimmu siyama ila al-layli sannan ku cika azumi ila al-layli zuwa dare ita kalman ila tana nuna al-intiha tana kuma nuna al-ghayat idan al-intiha ne shine abin da yake rana tana faduwa kawai a ci abinci in kuma al-ghayat ne shine masaban hanafiya bayan rana ta fadi sai ka jira dan duhu ya fara shigowa amma zance mafi inganci shine matukar ka tabbatar rana tana faduwa karfe kaza tana faduwa ka ci abinci saboda ila suka ce ana nufin karshen yini ake nufi ba sai an shiga cikin duhun dare ba shine ma'ana summa atimmu siyama ila al-layli sannan ku cika azumi ila al-layli zuwa dare Allah ce wala tubashiruhunna kar ku sadu da mata yanku wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci da wannan ne malamai suka ce haramun ne mai itikafi koda wani bukata ta shigar da shi gida kaddara yana itikafi ne a masallacin da kusa da masallacin akwai gida zai iya shiga ya halatta idan kana itikafi ka fita ka shiga gida ko kai wanka ko wani bukata na dan adam ka kuma dawo cikin masallaci ka ci gaba da itikafi idan gidanka na kusa da masallaci kenan ba ka hau mashin ba ko mota ka tafi gida an itikafi ya warware an gane ku ana nufin wanda yake kusa da masallaci yasa annabi yana itikafi kuma yana shiga gida to idan ka shiga gidan bukatun da kai ka za ka yi kar ka je ka zauna kuma a ita hira malamai suka ce ko da mara lafiya ne ka tambaye shi kana tafiya ya jikin wani kar ka tsaya to sai Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku sauji da mataye alhali kuna itikafi a cikin masallaci tilka hududullahi Allah ya ce waɗannan dokoki ne na Allah fala taqrabuha kada ma ku zo kusa da su tilka hududullahi waɗancan bayanan da ya gabata dokoki ne na Allah fala taqrabuha kar ku kusance su bi ma'ana ku yi nesa da su kamar da Allah ya ce wala taqrabu zina ita zina Allah bai ce ba kar ku yi zina kar ma ku zo kusa da inda take bi ma'ana duk wani step da zaka taka da zai kai ka zuwa ga aikata ta tokar kai shine tilka hududullahi fala taqrabuha Allah ya ce kazalika kamar haka ne yubayinullahu ayatihi linnas Allah ke bayanin ayoyin shi filla filla daki daki ga mutane Allah na ta bayani kaza haramun ne ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza kaman kace Allah dan me kake wannan bayanin yace la'allahum yattaqun dan mutane su samu takawa su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah yana yi bari na bari hikiman da ke cikin wannan ayar farkon ayar da muka karanta kutiba alaikum siyamu menene karshen ayar aran ma karanta mana ayar da shi zamu rufe
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun
Allah sai ce kutiba alaykumus siyamu an wajabta muku azumi ko an wajabta azumi akan ku ya kuma su imani kama kutiba alalladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi kan magabatan ku al'ummomi da su gabace ku Allah sai ya ce la'allakum tattaquna dan ku samu takawa kaga farkon ayan azumi Allah sai ya rufe ta da la'allakum tattaquna karshen ayan da take magana kan azumi la'allahum yattaquna Allah ya bude da takawa ya kulle da takawa sai malamai suka ce hikiman azumi gaba ɗaya kaf watan ramadan ya koya maka jin tsoron Allah wata ne na tarbiyya ramadan kaman makaranta ce matukar an shiga watan ramadan ka daukan makanka alƙawari wannan ramadan din zan yau kaina tarbiyya ina da wani matsala na sabon Allah sai na daina shi eh akwai wani munafurci da nake zan daina shi ina da wata bakar hasada sai na yake ta ina fata an gane ina da wani gilli da kaza duka kai wajabta akan ka wannan ramadan din sai na daina shi saboda me la'allakum tattaquna da la'allahum yattaquna hikiman shine a samu takawa a ji tsoron Allah subhanahu wataala abinda zan rufe da shi hadisi ne guda daya ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu yace farin ciki na farko a lokacin da zai sha ruwa duk lokacin da zaka yi bude baki sai ka ji farin ciki. Annabi ya ce farin ciki na biyu shine mafi girma a lokacin da ka haɗu da Ubangijinka. Saboda azumi da kanshi zai zo ya ce ya Allah wannan aba ne ceton shi. Koda zai je wuta Allah a taimaka ina neman alfarma. Allah sai ya ce an baka. Kaga wannan ba karamin farin ciki bane ba. Na zabi mu ainihin rufe tafsiri a yau saboda mun karanta ayoyin azumi. To gonda a tafi hutun azumi a cikin ayoyin azumi. Ina fata an gane. Wannan ayar da muka karanta a cikin tafsirin Qurtubi yace fihi 36 mas'alatun. Yace akwai matsaloli daban-daban har guda 36 akan wannan ayar guda daya. Duk kuma sai da ya kawo su Imam Al-Qurtubi. Saboda haka zamu tsaya anan ya zama kuma yau shine tafsirin mu na ƙarshe a wajen Ramadan. Sai kuma Allah ya kai mu Ramadan da rai da lafiya a wannan majalisi mai albarka. Zamu fara tafsiri ranan daya ga watan Ramadan insha Allah. Allahumma amin. Sannan kuma zamu sanar da dawa wannan tafsirin bayan sallah insha Allah. Amma karatun wannan hadisi na masallacin mu yace shi yana nan ba rufe ba, za a ci gaba da karatu insha Allah daga wannan satin a wannan Juma'a. Sannan akwai a Sheikh Muhammad bin Usman na Gombe. Kusan bin Usman da an faɗi bin Usman an yi shuru guda ɗaya ne a Najeriya ko? Da washine na Kano. To bin Usman na Gombe a ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan gari zai gabatar da lacca a wannan masallacin ranar Laraba kuma mai zuwa. Yawwa taken laccen shine Qur'ani da hadisi sune tushen musulunci. Saboda haka yana da muhimmanci a zo a saurari wannan lacca ranar Laraba ranar yau a daidai wannan lokaci tsakanin magriba da isha insha Allah. Abinda muka karanta na daidai Allah sha'a Allah ya ba mu lada. Inna muka yi kuskure kuma Allah ya mana afuwa. Allah ta'ala ya tara mu a cikin rahama da albarka. Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya, marasa lafiya ko gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya da imani. Allah ka nuna mana wa wannan wata na Ramadan muna masu imani muna masu kuma lafiya. Da karba mana ibadun da zamu yi a cikin shi, muna amfani da wannan dama mu isar da godiya na musamman a ga shi'aran ma Bashir Gombe, shugaban alarammomi na jihar Gombe, bisa wannan kokari da yake na jan baki. Yana da abubuwa da yawa amma wallahi duk yanda yake busy baya wasa da wannan karatu. Muna godiya kwarai, Allah kara masa albarka, Allah kara wa rayuwar shi albarka. Muna godiya kuma ga 'yan social media Mallam Usman Dan Bauchi ga kuma Mallam Abubakar, dukkan su da su Awwal da sauran su Ahmad su Ibrahim ga kuma Ahmad guda biyu muke da shi, dukkan su muna godiya kwarai, Allah kara musu albarka. Sannan committee masallaci tun daga kansu Alhaji Dan Juma, Alhaji Salisu, su Mallam Umar, su Mallam Jamilu, su Alhaji Musa, Alhaji Muhammadu, duka muna godiya da gudunmuwa da suke bayar wannan shawarwari da shi muassis na wannan wuri Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare. Allah kara rayuwar shi albarka, Allah kara mishi lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu gaba ɗaya a gidan aljanna. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.